أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي قوما قوات رمضان هجرة من زم الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة لحدود أربعين دياء الله سبحانه وتعالى منا قودي مسا ليقدر رأيهم zuwa wannan lokaci musamman a cikin wannan wata mai alfarma wata mai daraja wata mai garabasa wata Ramadan wanda Allah subhanahu wataala yake ninninka lada ga bayinsa sakamakon karancin ayyuka da suka samu suka aiwatar muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta mu da ikhlasi ya kuma sanya mu zamanto masu aiki na gari sannan kuma Allah ya sa muna daga cikin ƴan tattu a wannan wata mai albarka mu da iyayenmu da zuriyarmu da mu iyalanmu da ƴan uwanmu musulmai baki daya muna karatu a cikin ayoyin suratul Isra'i na wasiyoyin wasaya da Allah subhanahu wa ta'ala yi ma'ana wasiyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yi game da rayuwar dan adam abin da ya dace a aikata abin da ya zama wajibi a bari muna karatu mun tsaya aya ta 30 daidai a cikin suratul Isra'i insha Allah za mu tashi aya ta 31 a cikin waɗannan wasiyoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wadda kullum ana maimaitawa waɗannan wasaya waɗannan wasiyoyi idan har mutane suka kula da su idan muka kula da su a matsayinmu na musulmai bayin Allah a ce misali mun yi aiki da su to da za mu samu nitsuwa da kwanciyar hankali da wato bunƙasar tattalin arziki a rayuwarmu ta duniya hakanan kuma za mu ci nasara a rayuwar lahira bi iznillahi ta'ala amma da zaran waɗannan abubuwa da Allah ya ce kar a yi muka ci gaba da yin su abubuwan da Allah ya ce a yi muka bar su to fa mun yi akasi ga Allah subhanahu wata'ala da kuma umarninsa ko haninsa wannan zai sa mu faɗa cikin damuwa cikin rayuwar duniya mu shiga cikin wasu ɗawainiyoyi da wahalhalu haka kuma rayuwar lahira Allah ya kiyaye mu muna fata Allah ya kawo mana da sauki to Allah subhanahu wata'ala cikin waɗannan ayoyi za mu tashi wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ita ce aya ta 31 cikin suratul Isra'i insha Allah ta'ala muna fata Allah ya sa mu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
نعم هو ذاك قال عني قالت
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
نعم. Waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana su ma hani ne daga wasu miyagun ayyuka. Wala taf'alu kaza, kar ku yi kaza, kar ku shiga kaza, kar ku fita kaza, kar ku hau kaza, kar ku yi kaza. Wannan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi haka, to ya zama wajibi a bar abin da ya ce kar a yi. Sannan kuma cikin barin abun shine alkhairi ga rayuwar al'umma, duniyanta da lahiranta. Babu abun da Allah zai ce kar a yi in mutane suka yi shi su samu nutsuwa ko kwanciyar hankali ko zaman lafiya, ko badade ko bajima, in dai mutane za su saba umarnin Allah da gangan a ce Allah ya ce kar a yi kaza, mutane kuma suka ci gaba da yin sa da gangan, to tabbas wannan al'umar in ya yawaita cikinta aikata abun da Allah ya ce kara aikata, tabbas ba za ta samu zaman lafiya ba, ba za ta samu nutsuwa ba, ba za ta samu haɓakan tattalin arziki ba. Ko da ta samu, to wani lokaci zai bushe, dole zai bushe, saboda ba a samun nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya da samun cikakkiyar lafiya a cikin al'umma. Ba a samun waɗannan tare da sabawa Allah. Yau ana biyayya ga Allah ne waɗannan suke wanzuwa, domin da nitsuwa da kwanciyar hankali da bunƙasan tattalin arziki da zaman lafiya da lafiya kanta gaba ɗaya, wannan dukansu bayin Allah ne, kuma hannun Allah suke. Juya su da juya lamarinsu gaba ɗaya na hannun Allah. Don haka Allah yana jarraba bayinsa gwargwadon irin yadda suka mu'amalance shi. Idan suka zaɓi sabawa Allah subhanahu wa ta'ala, to sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ya rinka taka musu birki ta inda ba sa tsammani. Yawanci duk abin da yake faruwa a duniya na jarrabawa ko na wata wahala ko na wasu abubuwa waɗanda za su faru, wannan kawai tunatarwa ne ga mutane don su dawo su gyara, ko a yi annoba ko a yi wasu abubuwa na tashin-tashina. Duwa na tinatarwa ne ga mutane, don yakan faru ne sakamakon abun da mutane suka aiwatar na ƙin bin umarnin Allah, ƙin bin dokokin Allah. To sai Allah ya ɗan tinatar da su da ɗan wani abu kaɗan don su tuba su gyara kafin wani abu mai yawa ya zo. Amma in mutum je lahira ba tare da tuba da gyarawa da komawa ga ikhlasi da nisanta shirka da tabbata akan tauhidi da biyayya ga Allah da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba, inda har mutum je lahira ba tare da waɗannan ba, to fa akwai matsala. To shi yasa kafin a je ga lahira Allah subhanahu wataala kan tunatar da mutane tun a duniya domin su gyara. Shi yasa zaka ga wani sai a danyi wani abu haka, ko a taka mutane birki cikin walwalar su, ko cikin wasu ɗan ɗawainiya su kasa samun sakewa, ko su kasa samun yin abin da suke tsammanin yi, ko abun da da suka fi ƙarfinsa ya dawo ya fi ƙarfinsu, ko wani abu makamancin haka. Duk wannan kawai Allah subhanahu wa ta'ala yana yi wa mutane ne don ya zama ɗan darasi gare su. Don haka wajibi mutane su ɗau abun da yake shi ne biyayya ga dokokin Allah domin su samu nasara. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق, kar ku yadda ku kashe ƴaƴan khashiyata imlaq, saboda tsoron kar ku fada cikin talauci. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, mu ne muke azurta su, sannan ku din ma muke azurta ku. Inna qatlahum, lallai kashe ƴaƴanku da kuke yi tunanin yi don tsoron talauci, kana khit'an kabira, ya kasance kuskure ne mai girma, laifi ne mai girma, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya tana da ban tsoro idan ka kwatanta da rayuwarmu a yau. Da yawanci a rayuwarmu a yau, yawanci wasu mutane da yawa suna kyaman ƴaƴa, suna kyaman zuriya, bal ma suna kashe su. Wasu suna kashe koyayen aihuwa ta hanyar amfani da sinadarai daban-daban, magunguna daban-daban, ko kuma ƙwayoyi daban-daban, abubuwa daban-daban da ake amfani da su don rusa koyayen aihuwa, ko kuma don zubar da ciki ko da ya shiga. Wanda wannan ba ƙaramin hatsari ne a rayuwar mutane ba, domin suna karo ne da ayar Allah. A suratul al-an'am Allah subhanahu wa ta'ala ce: wala taqtulu auladakum min imlaqi, kar ku yadda ku kashe ƴaƴanku, min imlaqin, saboda talaucin da kuke ciki. Anan kuma khashiyata imlaqin, saboda tsoron talaucin da kuke hasashe. Mana hasashen talauci ko hasashen ƙarfin tattalin arziki yana iya sawa ƴansu su ta sa matansu suna shaye-shayen wasu abubuwa don su ɓata ƙoyayen aihuwan matan, ƙarshen ta su rusa mahaifan matan, ko su sanya musu cututtuka ko wani abu makamancin haka. Wadda sun yi haka ne khashiyata imlaqin, don tsoron talauci. Ma'ana babban abin da zaka ji duk wani wanda yake tunanin sawa matarsa wani sinadari na karta aihu, in ka tambaye shi zai ce mato ai zamanin ne dole a duba, yanzu kaga kuɗin makaranta, sannan da tarbiyyar yara da menene, duka wannan alhali kuma shine ya jawo duk abin da zasu rusa tarbiyya ya kawo gida ya kuma dora akai. Haka kuma duk abin da zai rusa tarbiyya a tsarin addini shi yake mu'amala da shi. Nawa ne wanda suke nuna wa ƴaƴansu hanyar tauhidi kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala? Da an haifi ƴaƴan kawai, kullun shirye-shiryen shi ne ta yadda za su yi kaza, su yi kaza, su yi kaza a duniyance. Zalla duniya ake karkata gaba ɗaya mafiya yawa, ba safai ake karkata zuwa ga wato harkar lahira, ko harkar alqur'ani, ko harkar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma sai ka ji an ce to wai ana so ne abunan shi yasa mutum yake takaita yaya, wai tsari ce ta Yahuda, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya tambaye shi ya Rasulullah, ayyu dhanbi a'za, wani zunubi ne yafi girma? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ya bawa Abdullahi ibn Mas'ud ansa cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, zunubin da kowanne girma shine ka sanyawa Allah kishiya alhali Allah shi ya halice ka. Wannan shirka hada Allah da wani shi kowanne bala'i. Sai Abdullahi ibn Mas'ud yace masa, thumma ay, sai wanne ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sai ce masa, an taqatula waladaka khashiyata an yaqama ma'aka, mafi girman zunubi bayan shirka shine ka kashe danka don tsoron kar ya ci tare da kai, mana don tsoron arzikin da kake gani, saboda ka kashe danka, ka kashe danka ta hanyar rusa koyayen aihuwan, ko kuma an samu cikin sa a rusa a zubar da ciki din, saboda ana tunanin in yazo arziki zai ja baya, ko in yazo za a kasa samun kuɗin kaza, ko in yazo za su yi yawa a gida. To wasu ƴaƴan su ne rufin asirin ka, ma kai da kake tunanin za ka yi dabarbaru ka tara kuɗi, a cikin ƴaƴan da aka yi a tsatsinka in kai sa'a, wasu ƴaƴan su ne rufin asirin ka duniya da lahira, ba duniya kaɗai ba, har duniya da lahira. Don za ka iya haifan mahaddacin alqur'ani wanda kuma zai samu arziki a duniya, ya rike gidan kana raye, ya rike gidan baka raye, ka mutu kuma ya cece ka ranar tashin alkiyama a cikin zuriyarta, wanda kake neman ka kashe su, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a kashe su din, khashiyata imlaqin, don tsoron talaucin da ake hasashe. Wannan yana daga cikin ayyukan jahiliya, kai hatta ayyukan jahiliya su sun keɓe ƴaƴa mata ne da farko. idan aka ce mutum ya aibi ƴaƴa mata to sai ta matsala shi yana ganin kawai ya samu cima baya to a yanzu kuma da muka zo mu ƴaƴa maza da matan ne ma gaba da ƴaƴan ne ba a su yawanci idan ka lura da duk wani sabo na jahiliya da al'ummomin farko to yanzu a zamanin mu ne yanzu to ana ninka shi ne da sabunta shi su da can suna son ƴaƴa maza ba sa son ƴaƴa mata mu kuma yanzu gaba ɗaya cikin ne ma ba a su balle a aihu kaga da mazan da matan karma a aihu kawai wani mutum zaka same shi su 15 ne a gidansu baban su ya aihuwa kuma baban nasu nan gona yake zuwa yayi noma ya ciyar da su da ikon Allah ko yana da ƴan rumfa a kasuwa ko wani abu makamancin haka ba shi da wani salary da wani abu da kake tsammani amma Allah da ikon sa Allah ya rufa masa asiri ya tarbiyantar da su su sama da 15 ko sama da 20 dukan su ga girma wani yau shine kaza wani yau shine kaza wani yau shine kaza amma su waɗannan da suka zama kaza da kazan ba sa tina su 20 ne fa agun baban su amma Allah bai hana su arziki ba yau ga suna sun zama mutane amma cikin sai ka samu wani yana tunanin ƴaƴa za su kawo masa talauci ƴaƴa ba su kai wa babanka talauci ba kai ne za su kawo maka talauci ba ku kai wa babanka talauci ba da ƴaƴa suna kai talauci ai da kun kashe babanku da talauci shikenan kawai sai ya zama ba ai kuma sannan kai ne kake da dabara ka bi babanka dabara wadda shi ya samu dama Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi bai taba hana wani da fitowa ba dukan ku kuka fito sama da 20 to sama da 20 kam inda a ce ya ke kawo matsala da talauci ai da baban ku ba zai rayu ba amma Allah subhanahu wata'ala ya rayar da ku har kuka wayi gari a cikin ku aka samu wanda su suke dinkawa mahaifin kaya su suke sayan abinci a gidan su suke kaza wannan basirar ka har yanzu bata ganar maka cewa arziki a gurin Allah yake ba ƴaƴa kawai sukan zo ne da arzikin su wasu ƴaƴan ma sun fika arziki sun fika daraja a duniya sun fika daraja a lahira kai a matsayinka na baban su inda ka bar su sun zo su ne za su zama sanadin ka samu daukaka a duniya ka samu daukaka a lahira nawa ne ƴaƴan su na 10 su ne suka zamanto kaza a duniya nawa ne a duniya ga sunan dana 10 to da an tsayar daga biyu aka ce daga ƴaƴa biyu ba a karawa wasu kuma sai daga ƴaƴa hudu ba sa karawa to da daga hudun aka tsayar to nawa ne kuma ka kirga kanka kai na nawa ne a gidanku a duk arewacin arewa yawanci duk wanda ka ganshi yau shine wani to insha Allah ta'ala mafi yawa kusan 70 zuwa 80 cikin 100 ko sama da haka duk inda arewacin Najeriya da zaka samu shi a gidansu suna da yawa duk wanda shine wani abu a arewa a Najeriya a yau yawanci idan aka lissafa aka duba su in aka koma ga asalin su za a samu iyayen su sun aife su su da yawa har Allah ya daga wayansu yau su ne masu cewa kaza a Najeriya wannan shine ka'ida to saboda ka batan basira ne na wayansu da karo da ayar Allah da Allah bai magana ba shikenan sai mutum ya ce kawai ra'ayi ne bari yayi abin da yake so ga ba wanda zai ce maka komai amma ana maganan Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashiyata imlaqin in kuna hasashen talauci ne wanda kuke tunanin zai zo in kun aifi ƴaƴa da yawa Allah ta karku yi wannan khashiyata imlaqin wato tsoron talauci da kuke hasashe kuke hangowa cewa zai zo in an samu ƴaƴa da yawa saboda haka sai makiya addinin Allah suka koya muku cewa to ku takaita ku ƴaƴa hudu to waye ga ma ƴaƴa hudu in kai su zaka ba zaka yi talauci ba marar da ma yana iya talauci marar da kai ko mutu ya zauna bashi da aure ma in Allah ya ga dama sai ya sa shi cikin bakin talauci kullun cikin damuwa yake ba shi da mata ba shi da da ba shi da kowa amma yana cikin talauci kullun ya kama daki a wannan anguwar ya kaure ya koma daki a wancan anguwar saboda tsabar talauci da damuwa ko ba shi da sisi sai masu ƴaƴa da mata da komai su suke taimakon sa yake samun abinci ha shikenan duk harkar ba ta maganan ƴaƴa da mata da sauransu bane shi yasa kawai abunda Al-Qur'ani yake koyarwa shine kayi addu'a Allah ya baka zuriya tsayyiba addu'a kai Allah ya baka zuriya tsayyiba annabi Ibrahim alayhi salam haka yi abu ne annabawan Allah gaba daya haka suke suka yi suna roƙon Allah subhanahu wata'ala zuriya tsayyiba mahaifiyar annabi mahaifiyar Maryam Hamnatu kenan matar Imrana lokacin da ta samu juna ce rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ga abun annabi Zakariya haka yayi addu'a sana'ita kuma tace inni nazartu laka ma fi batni muharrara amna kenan inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim sai tace ya ubangiji abunda naji a cikin ciki na ya shiga dinnan to nayi alƙawarin sa gare ka cewa ya zamanto wato abunda zan rinka wato zai zamanto mai bauta maka mai maka hidima mai maka aiki ni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim annabi zakariya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiul du'a ya allah bani zuriya tacecciya tsarkakakkiya daga gare ka lalle kai mai jin addu'a ne saboda ka ƴaƴan wa'annan suka zamanto ya annabawa iyayensu annabawa ƴaƴan annabawa jikokin annabawa shine Allah subhanahu wa ta'ala zurriyatan ba'dha min ba'd zuriya ne sashin su daga sashi kowanne mai daraja ne Allah ya daga darajar su duniya ya daga darajar su a lahira da izinin Allah wannan yake nuna ashe ba maganan mutu ya tsaya na wasu da barbaru ko wani ba in ya aifi ƴaƴa kuma ya dora su akan tauhidi da kuma tsaye da sallah lokacin da annabi Yaqub ƴaƴansa ga sunan da yawa sama da 10 ya kira su yace me kuke ga za ku bauta wa bayana yana gadon rasuwa yana shimfudan barin duniya amma abin da ya dame shi ina ƴaƴansa suke suna kan tauhidi ko shirka in suna kan aqida to shikenan ba nawa ya bar musu komai ba wannan ba shine damuwa ba duk da cewa ya halatta mutun ya iya barwa ƴaƴansa ko ya tanadi kamar yadda nassosin alqur'ani sun tabbatar amma dai alal aqalla wannan wani abu ne daban amma ababin alaka da Allah tauhidi aka fito domin in kamar ƴaƴa kan tauhidi azirta su yana hannun Allah sannan in suna kan tauhidi da aqida tabbas nan ne zaka ga ba su da cima abuna da ci da zuci wajen tara abun duniya ba su da ci da zuci wajen nema abun duniya ko ketare gona da iri ko neman cin haramun ko neman yin wasu abubuwa wanda ba haka ba duk abun da zasu zaka sun tsaya suna tsaye tsakanin su da Allah subhanahu wataala saboda me ka dasa su akan tauhidi yasa annabi Yaqub alaihi salam Allah yake bada labari am kuntum shuhadaa إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك kaga yake cewa Allah subhanahu wataala yana cewa koko kuna nan ne halarce lokacin da mutuwa ta zo annabi Yaqub lokacin da ya taro ayansa yake ce musu ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta wa bayana abinda suka ce na'budu ilahaka eh za mu bauta wa ubangijinka wa ilaha abaika ibrahima zamu bautawa iyaye abunan ubangijin iyayenka annabi ibrahim annabi ishaq waɗannan su zamu ci gaba da bautawa a wato Allah shi zamu ci gaba da bautawa ubangijin waɗannan manyan jigajigan annabawa sai hankalin sai kwanta annabi ibrahim alaihi salam yana addu'a yana cewa rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati ya Allah ka sanya na zamanto mai tsaye da sallah mai yin sallah domin kai wa min zurriyati ya Allah zuriyata ma zuriyata ya Allah ka sa su zamanto masu tsaye da sallah ya ubangiji kaga waɗannan abubuwa kaga addu'an da yake yi kenan zuriyarsa su zamanto masu tsaye da sallah to abinda ake so kawai dan adam yayi kenan ya tarbiyantar da zuriya akan tauhidi gurgurun iya abinda zai iya sannan kuma ya rinka yi musu addu'a sannan ya tabbatar da su akan tsaye da sallah ya rinka yi musu addu'a Allah ya tabbatar da su wajen tsayarwa sannan kullun yana addu'a shiriya tana hannun Allah yana addu'a in Allah ya taimaka sai ga an samu shiriya ya bar zuriya ko kuma yana raye da zuriya masu albarka tabbatar da su wajen karatun alqur'ani tabbatar da su wajen sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai abin da aka so da kullun kuma addu'a amma mutun ya ce wai ya kashe ƴaƴansa don kawai yana tsoron hasashen talauci wannan sabanin al-ayan al-qur'ani ne shi yasa Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin kar ku yadda ku kashe ƴaƴanku wai don tsoron talauci da kuke hasashe shi yasa wace Allah ya gabatar da su wajen arziki yace nahnu narzuquhum mu ne zamu azirta su wa iyyakum sanan tukune yace da kudin kuma
amma wala taqatulu auladakum min imlaqin na suratul an'am shine in ana cikin talauci din wani zaka samu ya samu kansa kawai cikin talauci a rayuwa dama ɗayan biyu ne ko dai mutum yana cikin rufin asiri amma yana hasashen in ya tara ƴaƴa zai zama talaka a ganin sa saboda abin da ake raya masa na ƙarya da dabarbaru ya dauka rayuwar duniya dabara ce abin da yake cikin rufin asirin ya dauka dabarar sa ce ta sa da yayi karatu yayi degree ya samu aiki a guri kaza saboda haka shi family sa dan karami ne don haka shi yasa ya zamanto mai kudi kullun yana cikin rufin asiri ƙarya kake akwai professors wanda suke cikin damuwa in kana nufin kai degree ne to akwai farfesoci wanda suke cikin damuwa ta ganin zaka gane cewa wadata da arziki na Allah ne zaka iya yanzu kai degree ka fito a dauke ka aiki salarin ka zallan salari yafi na farfesa yawa arziki da wadata na Allah ne saboda ka talauci na Allah ne arziki na Allah ne yanzu na aka yaye ka tumba a haife ka ba wanda yake koyarwa a jami'a yake koyarwa ba koyarwa a ƙasa ba a jami'a yake koyarwa ya zama farfesa ko yana da ko shi dakta ne tumba a haife ka ba ko farfesa ne tumba a haife ka ba amma har ka haife ka kai na primary kai waye har ka zo ka same shi ko yadda kai a jami'a amma ran da aka dauke ka aiki salarin ka na farko bai taba karban irin ba arziki ne daga Allah arziki ne daga Allah wannan farfesan bai gina gida nasa ba cikin kananan shekaru sai ka samu kai har ka gina gida arziki ne daga Allah ka dauka dabaran ka ne idan tsabar dabaran ka ne ko yawan karatu ko don kai degree ashe kenan in yawan degree ne wancan ya kamata sai yayi gidaje 40 ko 50 kafin ka fara yin gida guda daya don wadanda yayi kawai su kai degree kafin a haife ka masu Allah ne sun yi yawan adadin su to ashe arziki na Allah ne wadata ta Allah ce a hannun Allah yake don ka ba ka isa ka ce wai kai dabara ko kai ka tadaita saboda haka shi yasa kaza ba wannan shirme kake yi baka ma san Allah ba don ka Allah subhanahu wataala yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi in ka ganka cikin rufin asiri to karka rinka hasashen wani talauci da cewa wai yawan ƴaƴa zai kawo masu wannan ba daidai bane haka kuma wanda baya yake cikin dawainiya a rayuwa shi kuma yana cikin dawainiya ne a rayuwa misali yana cikin ko talauci ko kuma karamin karfi to shi kuma Allah ce wala taqtulu auladakum min imlaqin kar wannan talaucin da kake ciki kace to yanzu kam daga yanzu bari ka daina aihuwa saboda gaskiya kana cikin talauci Allah ce kar ku yi haka shi yasa duka biyu Allah ya kawo hasashen talauci da ake ganin zai zo in ƴaƴa sun yi yawa Allah ta kar ya sa ku rinka kashe koyayen aihuwa ko ku rinka zubar da ciki kar ku yadda ku yi wannan haka kuma in kuna cikin talaucin nema kar ku yadda ku rinka tunanin cewa a'a ku yanzu kuna cikin talauci in kun aihu za ku talaucin zai karu kar ku yadda ku yi wannan sai yasa a can Allah subhanahu wataala ya ce nahnu narzuqukum mu ne za mu azirta ku tunda yanzu kuna cikin talaucin wa iyahum da ƴaƴan da basu zo ba nan kuma tunda hasashen talaucin kuke sai ce nahnu narzuquhum ai dama ku kun dan rike ga kunan to idan mutum kuma labaran da ake ne a duniya cewa duniya jama'a ta yi yawa an cika shi yasa yanzu ba a so a ƙara population na duniya ya yi yawa to sai ku ku tafi ku bar sabi sai ku ku tafi ku ba kun taɓa ba sai ku tafi ku kama gabanku yawa kawai wanda suka dan taɓa duniyan ba sai su mutu ba su bar yara kam su taso su ba su taɓa duniyan ba ai in population na duniya ne ku ka kawo population din don ku ne kuke cikin duniya su ai tukunna ba a haife su ba to ba su za ku kashe ba ku da ku kawo yawan population na duniya din to sai ku tattara ku tafi sai ku bar wasabi su kuma su zo su taba duniya din ai kowa yana son ya taba saboda haka bai kamata mutum ya zama abu nan ba ba akwai afforestation da deforestation ba a sare manyan bishiyoyi wanda suka tsufa a kawo sabbin bishiyoyi a dasa abu ne a yi sabbin shuka ba shine sabbin yaya ba an fi tsammanin alheri a gurin ba na ka sare manya-manyan sai su zama taki saboda sai manya-manyan su wuce wannan sun rike kaza wannan sun rike kaza har yanzu Najeriya bata canju ba to sai a bar sabi sai su zo idan suka zo sai su kuma su rike watakila sai ta canju amma kun hana su kun hana komai a hana abunan wannan ba daidai ba ne ku me kuka yi a duniya har kuke tsammanin kar wasu su zo to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqtulu auladakum khashiyata imlaq, doka in ana hasashen talauci ba daga yaya bane, ya ku yi hasashen talauci daga sabawa Allah da kuke yi. In kun ga talauci yazo ya riske ku, to sabawa Allah da kuke da rashin bin Allah da yawan zunubai da ake ne a doron kasa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah subhanahu wa ta'ala baya canja abun da yake cikin mutane na ni'ima sai in mutanen ne suka canja da kansu. Daga in bala'in ku ya sa kuka kibin Allah har kuka canja, to ku saurari fishin Allah ta hanyar samun talauci da rashin walwala da bala'i kala kala, ku rasa inda za ku sa kanku. Sai in kun kino cewa a koma ga Allah, kun kuma koma ga Allah komawa na gaskiya, sai Allah ya yi. Amma ba wai a dora bala'i wa ya abu ne yaran da ba a haife su ba, su ko me zunubin su, me suka ci, me suka yi, ba su taba ma, ba su zo ma duniyan ba, kai ko ba abin da baka yi ba na tsageranci, sai wanda Allah ya kiyaye. Wasu an raba da su, wasu sun kwashi kudin gwamnati, wasu sun kwashi kudin talakawa, wasu sun kwashi kaza, wasu an ba su sako su kai, gwamnati sun ba su sako su kai, ba su kai ba, shugabannin gaza sun ba su sako su kai, ba su kai ba, wasu sun zama ba adilai ba, wasu sun samu baitul malin talakawa sun kwashe, sun ya zama nasu, sun azurta kansu da jikokinsu da ƴaƴansu, wasu sun ba wa kansu kwangila, su ne suke yi, su ne suke rabawa, su ne suke yin kowa, duk waɗannan abubuwa yaya za a ce mutane suna tsammanin talauci a gurin wanda ba su zo ba. Bayan mu muka talauta kanmu da kanmu ta hanyar rashin adalci da rashin kirki da rashin gaskiya, ba ma yi kanmu gaskiya, ba ma yi kanmu adalci. Don haka Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, ku nemi ta inda talauci zai zo, amma ba ta gurin aihuwa bane, ba ta gurin aihuwa bane. Sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi game da kunika, suka ce ya Rasulullahi, ya maganan kunika, mace tana aihuwa kafin shekara yayi kuma ta samu juna za ta sake aihuwa, yace babu laifi a cikin wannan, ku je ku yi ta kunika ma babu laifi, ko an yi kunika babu laifi, ku dai ku roki Allah zuriya tsaya abu ne, ku roki Allah zuriya tsayiba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kunika akwai matsala, yace da ahlul kitab ba su yi ba, haka ya gaya wa sahabbai. Annabi sallallahu alaihi wasallam a kullun yana gaya wa sahabbansa in za su yi alaka da matansu su yi addu'a, Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana, sannan a kullun yana cewa duk wanda zai alaka da matarsa to ya nemi zuriya, ya nemi zuriya. Haka ga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu sun dawo daga tafiya, yake cewa ka je ka nemi zuriya in ka shiga gida, sun dawo daga tafiya, kai ka nemi shi zuriya, shine abinda Allah subhanahu wataala yake fada a cikin sashin fassarorin da aka yi a cikin ayoyin azumi, wabtagu ma kataballahu lakum, ma'ana ku nemi da in kuna alaka da matan ku. Wannan shine abun da Allah subhanahu wataala ya tabbatar. Amma mutane sun zo suna bin abu daka, in ka ce menene yasa kake son ka kashe ƴaƴa ko ka rusa koyayen aihuwa, kawai lissafin duniya zai maka, ba nafsi zai kawo ba, ba aya ba, ba hadisi, don aya kam gata nan ai sai aka wanda ta warware ta a gani, wacce ce ta soke wannan aya, ba ita kadai bane ma wannan aya, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahu, ga wata ayar a suratul an'am mai magana iri daya da wannan, wacce tana nufin in kuna cikin talauci ma, kuna tsakiyar talauci, to kar ku kashe yaya, kar ku hana aihuwa. Wannan kuma tana nufin in kuna cikin rufin asiri amma kuna hasashen talauci, to kar ku mai da abun zuwa ga yaya, ku kashe yaya, ku hana aihuwa. Duk wannan gashi nan, ashe duka biyu kowane bangare kuke ciki Allah subhanahu wataala yayi magana kuma ya hana. To idan mutum yace zai tsageranci ya dauka cewa sai ya abuna shikir, sai za mutane ba za su gushe suna tunanin hana aihuwa ba har sai an kai wani lokaci da za su fada cikin nadama, za ka lokacin da za su nemi aihuwa su fada cikin nadama. Allah ba a masa tsageranci akan maganar aihuwa, a bar shi ya halicci abun da yake so ta hanyar da yake so, fatan mutum kawai ya roki Allah zuriya tsayiba. Idan ka samu zuriya tsayiba za su amfane ka har baka lahira, har baka duniya, za su rinka amfana ko za su amfane ka duniya da lahira, shine amfanin zuriya tsayiba. Amma mutane suna takaita rayuwarsu da tunanin su a iya duniya ne kawai, da kuma dabarbarun duniya, da kuma tunanin waɗansu wanda ba su ba, da kuma tunanin waɗanda ma ba su yi imani da addinin Allah, ba su yi imani da Alƙur'ani ba, mutane suke ɗauko nasu suke za su sa a cikin rayuwarsu. Kai ka zamanto mai imani da Alƙur'ani. A yau an wayi gari duk inda ake buƙatan a yi wani abu na kawar da aihuwa, to na ashirye ake kawai, murna ake a yi shi.
wani zaka je yana magana sai aihuwa take tai sai aihuwa yake tai wai ana gaya wa mata ko ana gaya buna amma idan zuriyan suka girma to nan ko ba za a ce sai aihuwa take tai ba cika kaga danta ko shi yake mata kaza kaga danta shi kai ta haji danta shi yayi mata kaza danta shi gina mata kaza danta shi ya sayi kaza yatta ita tai mata kaza ƴaƴanta mata su suka saya mata layya ƴaƴanta mata su suka yi duk sai kaje ana ta bada amma ba za a ce ba ta toshe su ba ba sai ba za a yi wannan maganan ba a wannan lokacin yanzu alherin ake fada Allah ma ba a gode masa ba a masa adalci ba a yi wa Allah adalci cikin mu'amalar da muke to saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin wannan ya zama ruwan dare a yanzu yawanci mata zaka ji suna complain cewa mijinsu ya ce kar su yadda su saki aihuwa wai kar su yadda su saki aihuwa wani miji yana gaya mata haka kar ta yadda ta saki aihuwa wani zai ce matarsa sai ta je ta karbo kwayoyin hana ciki tukunna wani zai ce sai ta je an sa mata roban hana ciki a jikinta sai ya gani tukunna yake yadda tukunna ta abun wani zai ce a'a in ta yadda ta aihu to ba zai dau dawainiyan komai na ayyuka ka duba kaga zalunci asalin zalunci in ta yadda ta yi juna to ba zai sayi magani ba laulayin da za ta yi ba ruwansa da ita ba zai sayi komai ba in ta aihu ba zai sayi komai ba wai kawai don saboda ta aihu wani shi haka yake wa matarsa barazana don haka in ta yi ciki to ta tabbata kawai ta dau dawainiyan cikinta wai haka yake faɗa kuma ta ina ta yi cikin shi ne kai mata ciki kaga wannan in ka neman ungurmin azzalumi ka samu wannan iyakacin sa kenan marar sanin addini marar sanin ayan Allah da fahimtar ayan Allah da kuma yi wa Allah butulci wanda shi babansa ya haife shi ya rene shi mahaifiyarsa ta haife shi ta rene shi yau shine yazo yake yi wa Allah butulci a lokacin da yake da salarin dubban kudade amma babansa ba shi da salarin ko 2000 amma ya haife shi ya rike shi ya tarbiyantar da shi har ya zama yadda ya zama a yau amma yau yana nan lissafi shi yanzu kaza kaza saboda sun waye sun yi kaza wannan duka abubuwa ne na shirme da mutane suka samu kansu a ciki don me don su je su dira a gaban Allah da irin wannan matsala domin haramun ne aiki ne na haramun duk yawaita aikin haram da gangan shi yake jefa mutane cikin bala'i mutum ya ringa aikata haramun da gangan shi yake jefa mutum cikin bala'i wani kuwa kaji ya ce to daga yau kin gama aihuwa waccar ita ma za ta haifi kwaya saura mata biyu daga nan ta gama aihuwa waccar saura mata daya daga nan ta gama wai mutane suna karkasa irin wannan abubuwa wanda ba haka aka yi wa mahaifiyarsa ba ba haka aka yi wa ƴar uwar mahaifiyarsa ba haka Allah subhanahu wataala ya sa iyayenmu suka bari aka yi ta aihuwa har Allah subhanahu wataala ya kaddara aka haife mu sannan Allah subhanahu wataala ya ba mu ni'ima da rahama ya sanya Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin wanda za su yi kabbara a su yi sallah da yanzu wannan asara ce a taru ana sallah kana cikin su wannan asara ne a taru ana karanta alqur'ani kana cikin su ko a taru ana karanta alqur'ani danka yana cikin su ko yarka tana cikin su wannan asara ne ko riba a taru a ce yarka tana karanta alqur'ani ko a gida ta ko tana zaune a daki tana karatun alqur'ani ko danka yana karatun alqur'ani wannan riba ne ko asara amma wanda duniya ce zalla a gaban sa shi wannan ba shine damuwarsa ba a danza ya takaice yaya guda biyu za su iya turanci an tsere su tsirara an kai su kasar waje can saboda su je su kware da turanci su dawo a ba su mukami a Najeriya shikenan ba sa addu'a gare shi yana raye ba sa addu'a gare shi bayan ya mutu ba su ma san me ya addu'a ga iyaye ba shi ma haka ya dauke su ya kai su amma shi iyayensa sun sa shi a islamiyya sun sa shi a kaza shi kuma a yanzu ba abin da ya tsana irin islamiyya don haka an kai su kasashen turai su je su yi duk abin da za su yi sai ga mutum yana sa hoton ƴaƴansa ga sunan tsilara daga ƴaƴe su kai sai wani abu na hakan nan wai ƴar tana ingila ne tana karatu ta je ingila ta yi karatu ba ne ta bane zuwa ingila a yi karatu amma a ba ta tarbiyya na addinin Allah kuma a yi shi bisa tsarin shari'ar musulunci a ba ta tarbiyya na addinin Allah kuma a yi shi bisa tsarin shari'ar musulunci yawa in za a je ingila a koshe da tauhidi yawa a koshe da sanin Allah subhanahu wataala amma wasu zaka samu ba dama addini sun dauka kauyanci ne amma iyayen su ba haka suka musu ba amma su yanzu sun wayi gari sun shiga cikin duniya a ganin su dabara su ta sa sun samu duniya a ganin su
wannan batar basira ce. Allah subhanahu wata'ala mai iya kwace duk abun da yake mutu yake da shi ne, kuma yana iya azurta wanda ba shi da shi cikin dare daya. To ka duba Allah sai ka tuna Allah, sai ka tuna cewa a gode wa Allah cikin rayuwa, sannan a samu zuriya. Wannan shi ne zuriya tsayiba, a samu zuriya tsayiba, kuma zuriya tsayiba wanda za a musu tarbiya akan addinin musulunci, karatun alkur'ani, karatun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan da abun da ya dace. Sauran abubuwa na shiriya kullum kana addu'a, zamani ne, kowa kuma ana iya jarraba shi, hatta ƴaƴan annabawa, dan annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam an jarrabe shi, wannan kuma jarrabawa ce daga Allah, amma ba a fatanta. Babban abin da zai tayar wa mutum hankali a ce ɗansa baya kan shiriya, wannan shi ne abin tashin hankali. Amma in ɗanka yana kan shiriya, ko ka ce to yanzu da an kai shi Ingila, da yanzu ya zama kwamishina a jihar mu, da yanzu ya zama wane, wannan abu mutane suna yaudaran kansu. Yanzu sauri nake ya gama, saboda mu ne da gwamnati, wane yanzu shi mukamin sa kaza ne, daga wannan ya gama na san zai iya jefa shi a guri kaza, taya shi kafin shi wannan din mahaifinsa ne jefa shi a inda yake, wanda kake gani yanzu a inda kake gani mahaifinsa ne dauko shi ya jefa shi, ko kuma taruwa kuka jefa shi, ko ku ka yarda Allah ne ya kai shi. In ka yarda Allah ne ya kai shi, to aka ce maka Allah ya daina aiki? Wanda ya ce maka kulle yawmin huwa fi sha'an, ya daina aiki ne? Koko ka dauka sai mutane wani sa'i sai a hankali muna barin Allah bayan mu lissafi ma wani sa'i ba a yi. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya haramta a kashe ƴaƴa, ko a zubar da ciki, ko a kashe koyayen aihuwa. Malamai duka sun yi ijma'i, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka ta tafi, ba ma wani maganan ijma'i, ana maganan nassin ayin alqur'ani, babu wani malami guda ɗaya da yake tunani akan wannan. Inda kawai malamai suka yadda za a iya dakatar da aihuwa shine misali idan mata tana da matsala, idan ta samu juna to rayuwarta yana shiga cikin hatsari, idan ta samu juna rayuwarta yana shiga cikin hatsari, a shiga yau a fita yau an rinka shiga wani irin damuwa kenan, da ƙyar ake samu ta tsira, watakila a je a yi CS tukunna a cire abun da yake ciki, sannan kuma ita din ana ganin hatsari a rayuwarta. To idan irin wannan ya faru, malamai duka sun yi ijma'i cewa in har likitoci amintattu suka tabbatar da bayani cewa wannan matar fa in ta samu juna akwai hatsari a rayuwarta, don haka ya halatta wannan a dakatar da haihuwarta. Idan suka ce a dakatar da haihuwan zuwa wani lokaci, to za a dakatar zuwa wannan lokacin. Duk lokacin idan yayi, in wannan likitocin suka ce yanzu kan wacar matsalan ta gushe, to wajibi ne a bata ta haihu. Amma idan suka ce dindindin wannan matar bai dace ta aihu ba, saboda rayuwarta zai rinka zama cikin hatsari, ko kullum za a yi mata CS ne a samu matsala, kullum hatsari take ciki, to bai halatta ba. Anan ya halatta a dakatar da haihuwarta. Ana iya ma juya mahaifanta, ko dinke mahaifanta, ko duk abun da za a iya zama to bata saki samun juna ba, wannan ya halatta. Kai shine ma wajibi a haƙin wannan matar, shine wajibi a yi haka, in dai likitoci sun faɗa. Wannan idan ka duba, wannan shine fatawan lajanan manya-manyan malamai na zamanin yanzu, sama da malamai 300 suka zauna suka yi ittifaki akan wannan. Kowa ya kawo ilimi, aka tattauna, aka baje a fagen ilimi, suka yi ijma'i. Wanda ya yi ƙari a cikin shine Sheikh Muhammad bin Nasir al-Albani, ya ce dole sai likitan an yadda da shi, kuma an yadda da imani, an yadda da wato sikansa, sannan kuma sai ya zama musulmi likitan. Sheikh Muhammad Nasir haka ya ƙara. Amma sauran shehunan malamai suka ce kawai in dai likita ne masani ƙwararre, kuma an san amintacce ne akan harkar lafiya da sanin mata, harkar mata, in ya bada bayani akan aihuwar wannan matar akwai hatsari, suka ce kawai shikenan, sai a dakatar da aihuwanta, ta daina aihuwa gaba daya. Saboda aihuwanta hatsari ne, to wannan wajibi akan ta shine a dakatar. Saboda irin wannan idan ya faru, kaga wannan haƙi ne. Akwai wanda su kuma za a dakatar ne zuwa wani lokaci, a dakatar da aihuwan zuwa wani lokaci, idan lokacin ya gushe to shi kuma dole a dawo da haihuwa. Akwai wadda ita kuma sakamakon shayarwa, tana shayar da wani, in likitoci sun yi bayanin cewa in dai har ta samu juna akwai matsala ga rayuwarta ko kuma matsala ga rayuwar wanda take shayarwa, lura da irin wata kila ko nau'in abincin da take ci ko kuma a'a rashin samun abunan cikakken abun da ya dace ta samu saboda karfin tattalin arzikin su, to in irin wannan ya faru, to wannan malamai suka ce in likitoci suka yi bayani a dakatar da ta samu juna har zuwa lokacin da ta yaye wannan wanda take shayarwa, to anan ma malamai suka ce za a bi bayanin likitoci a dakatar da haihuwanta ta hanyoyin da suka halatta har zuwa lokacin da idan ta yaye, da zaran ta yaye suka ce to wannan uzurin ya gushe, kawai sai a bar ta haihu, domin Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum, anan za a iya dakatar da haihuwanta zuwa wani lokaci, idan lokacin ya gushe ko wannan uzurin ya wuce, to shike na kawai sai a bata dama ta yi, bai kamata ba a yi zaman to dindindin ko kuma haka kawai mutum ya yi. Amma misali idan mace waidon tana shayarwa amma likitoci masana harkar yara ko kuma a'a masana harkar mata suka ce a wannan shayarwanta ba wani matsala a ciki, kamar yadda bisa wasu zaka ji a al'adance suke magana cewa a'a kar wancan ya sha nonon wancan, wannan shagar musulunci ta ce ba matsala, wai don wannan yana shan nono an samu juna kuma wannan babu wani matsala a cikin wannan, to amma idan har lura da yanda yanayin wannan matar yake akwai damuwa a lafiyarta ko lafiyar wadda take shayarwa, to wannan ya halatta a dakatar, haka malamai suka yi ijma'i, mana ya halatta a dakatar da aihuwanta har zuwa lokacin da ta yaye ko kuma zuwa lokacin da su waɗannan likitocin suka ayyana ko suka bayyana, idan wannan uzuri ya gushe shikenan kawai sai a batta ci gaba da dole a batta, in dai Allah ya kaddara ciki ya shiga shikenan. Babba abin da ake so a sani shine Allah subhanahu wataala shike kaddara a samu juna kuma shike hana abun samun juna, ba a so wani yayi wa Allah katsalandan a cikin wannan, idan Allah subhanahu wataala ya kaddara a samu juna ba a son ka zubar da junan, ba a son ka kashe juna, don baka san wa Allah yayi nufin halittawa cikin bayinsa ba, baka san wa Allah yake so ya samar a cikin wannan zuriyar ba, don kawai sai kai shiru ka kyale kai fatan zuriya tsayi ba, aikin Allah ne, ba a so wani ya tsaya ya ce sai ya dakatar da aikin Allah, dakatar da aikin Allah yana kawo bala'i a gida, yana kawo bala'i wa mutumin da ya tsaya kai da fata cewa sai ya dakatar da aikin Allah, da yawa wasu sun samu kansu cikin bala'i ko sun sani ko ba su sani ba, ko kuma za su samu kansu cikin bala'i nan gaba a rayuwa sakamakon yadda suke taimaka wajen hana aihuwa, saboda Allah ya yi shiri sun yi fada da shi, Allah ya yi shiri sun yi fada da shi, Allah yana musu talala ne, wallahi su shirya ran da Allah zai kama su, su shirya ran da Allah zai kama su, aikin asibiti duka da suke yi wallahi sai ya zama musu nadama, sai ya zama musu bala'i, sai ya zama musu tashin hankali, sai sun gwammace da ba a yi su ba a duniya da ya fi musu sauki, saboda mai sun sha takawa Allah, wato katsalandan wa Allah a cikin tsarinsa, to shi Allah in ga wasu katsalandan in ya ga dama sai ya barka sai abun ya gudana yadda kake so, saboda talala in kace za ka wasu katsalandan in ya ga dama sai ya barka, in bai ga dama ba baka yi sa ba, duk duniya ba ta san taka wa Allah birki ko ta masa katsalandan ba, amma wani sai in kace kai dan taurin kai ne bari kai wa Allah katsalandan, to sai ya barka, kana yi yana tara ka, kana yi yana tara ka, in karfi kake ji da shi ko ana ziga ka ko ana cewa ba kaman ka a sanin kaza ko a me kaza, ka zamanto kana katsalandan wa Allah, to randa Allah ya ajiye ka to zaka yi mamaki, sai ya ajiye ka kuma sai ko ina a duniya an shaida kai din kaskantacce ne mai bukatun bukata ne, a yanzu ka zama ba kai ba kai ba, to sannan tukuna in Allah ya ga dama ya dauranka, ba zai dauranka ba sai ya nuna ka a duniya cewa kai ba kowa bane don baka kai komai ba, to shi yasa in mutum ya zama da irin waɗannan abubuwa kai kai yana so a dakatar da aiwatar da sauransu, ka tabbatar masa cewa ya ji tsoron Allah, in kai ma'aikacin irin wannan gane ne abba ma'aikacin asibiti ne, ka ce a'a kai cikin wannan baka da hannu, ai ba wannan ne kawai aikin asibiti ba, ga aikin lafiya, ga aikin taimakon mutane su samu lafiya daga cututtuka da sauransu, sai kawai a rinka kirkiro abin da ƙarya ne ana sa mutane a kai, to wajibi a mai da hankali akan wannan. Allah subhanahu wataala yana cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku sani cewa duk abun da za ku yi duk abun da za ku yi don hana aihuwa in Allah yana son aihuwa wallahi sai an aihuwa duk abun da za ku ko duk kun taru kuna shirye-shiryen makirce-makirce da tsare-tsare in Allah yana son a aihu sai an haihuwa so daga ku san wannan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ashe kenan in kaga kai kuma abun ya tabbata baka ba aihu ba to wannan da sanin Allah ya barka ne kawai ya maka talala da kai da wanda yayi wannan abun Allah subhanahu wataala ya kyale ku amma ku ji tsoron ranan fishin sa da kamu amma kamar yadda muka bayyana in akwai uzuri ko dalili malamai sun yi ijma'i ya halatta za a iya juya mahaifar mata ko a dinke mahaifar mata ta daina samun ciki saboda uzuri ko rayuwanta ko rayuwan hatsarin rayuwanta idan ta samu juna wannan ya halatta kaga wannan tsari ne wanda shari'a ta yadda ko kuma mace tana shayarwa akwai hatsari cikin abin da take shayarwa ko akwai hatsari cikin rayuwarta duka wannan ya halatta a dakatar da haihuwa har wannan uzuri ya bushe akwai wanda in likitoci suka ce kawai wannan dindindin a dakatar da haihuwarta ko kuma ta haifi adadi kaza ai ya isa haka so da kai suna ba da shawarin a dakatar da haihuwarta ko don mahaifanta ya sake kamar yadda likitoci zaka ga suna ma bayani ga yadda tsarin mahaifa yake abu ne kamar roba kowa da irin yadda take halitta wata yakan sake da wuri daga aihuwa hudu wasu wata yakan sake da wuri daga aihuwa biyar amma kusan duk malamai abunan likitoci sun kusa a sanin lafiya da harkan wannan abunan harkan mata sun tabbatar da cewa in dai mace ta haura aihuwa biyar to nan kan kawai duk sauran ko ta haura aihuwa bakwai to sauran gaba ɗaya in dai wannan roba na da mahaifan ke komawa ya dame kawai kaman wani alfarma ne ta zama daban a cikin mata inda ta haura bakwai ba kowace bace in ba ko sakewa zai ringa yana sakewa to idan ya kai ga sakewa ta yadda yunkurin aihuwanta ya zama akwai rauni likitoci suka ce a dakatar da aihuwanta wannan babu matsala sai a dakatar saboda haka adadin yawan aihuwa yana iya sa a dakatar in har sun tabbatar bayan gwaje-gwaje don haka ana lura da sanin masana akan wannan bangare kuma ana ginuwa akan sa ayi aiki in an je gaban Allah su ne suka dau nauyi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu don haka Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashiyata imlaq kar ku yadda ku kashe ƴaƴanku ku zubar da cikin ƴaƴanku ko ku hana ƴaƴanku samun cikin su khashiyata imlaqin don tsoron wai talauci da kuke hasashe nahnu narzuquhum wa iyyakum mu zamu azirta ku da su inna qatlahum lalle kashe su kana kito an kabira wallahi ya kasance wato kuskure ne laifi ne mai girma don haka Allah subhanahu wataala ya kare babban abin da za a yi shine a nemi zuriya tsayyiba da zaran mutum ya cewa ko iyalin sa tana da juna ko kuma kafin ta samu juna kullum ya rinka addu'a in Allah zai ba shi zuriya Allah ba shi zuriya tsayyiba shikenan ko maza ko mata kar mutum ya zabi mata kawai yake so ko kuma maza kawai yake so ko kuma a'a in Allah ya ga dama waɗanda suka fi alkhairi sannan kuma zuriya tsayyiba abinda Allah ya san yafi cancanta gare ka shine kawai yafi saboda haka Allah shi ya san irin wanda zaka tarbiyantar shi ya san irin waɗanda yake so su ya zuba su a cikin tsatsonka a cikin zuriyarka to yadda yayi su shikenan kawai sai ka gode wa Allah ka karbe su a haka ka zamanto kai tarbiyan su kuma bisa neman agajin Allah a bisa tarbiyan su tare da yawaita addu'a Allah subhanahu wataala ya samu gane Allah subhanahu wataala ya samu dace wallahu ta'ala alam abubuwan da suke gudana a yanzu na neman a ce mutum yana barazana wa matansa wai don suna aihuwa ya kamata mutane a daina a kuma gane ayan Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala alam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا أبو من دعك سكينا بلائي دقون شراء وألا كامنا دوكي ألا كامنا سوكينسا دوان دستي شريا شريا ما كرتي سكين وانا نيني دا أبون دعك شريا وان دبادي ليبا ألا كروساشي إما كوي واني شري دا شري ماسو شري سكا يا ألا كروساشي دو أبون دا أين لوسا الدين ألا كو تبع الدين ألا ألا كروسا وانما نفادي Allah ka daga addinin musulunci ka taimake mu ya Allah ka tabbatar da mu bisa riko da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka yaye mana bala'i da damuwa ka kawo mana saukin rayuwa dukkan abin da yake faruwa na damuwoyi Allah ka yaye su Allah ka shiryar da mu
ka shirya da zuriyarmu da iyalanmu ka tabbatar da mu bisa shari'a Allah ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ka fassara mu cikin kaburburan su in mutuwar mu ta zo Allah ka daura mu cikin imani ka hada mu da su cikin jannatul firdaus Allah ka sanya mu cikin yantattu a wannan wata mai albarka Allahumma ati riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minan nar wa riqaba abana'ina wa banatina wa dhurriyyatina wa ahlana innaka sami'un wa ahlina innaka sami'un qarib mujibu da'awat wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk